Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A shirin na wannan mako, zamu duba yadda matsalar tsaro ke kawo cikas tsakanin kasashen Niger da kasar Chadi, musamman bangaren zirga-zirgan sufurin kayayyaki.
Yanzu ya kai shi direban da ma ya dauki kayan a daddar yake. Hanya ce wadda kawai sai dai in an ga kaje ka sauke lafiya.
Niyar kasuwa ce wanda nake mu'amalan kasuwanci tsakanin jihar Difa da kasan Chadi. A gaskiya muna samun kalobale sosai na rashin tsaro wajen shigar da kasuwancin kayan mu tsakanin Difa zuwa Chad.
Wannan hanya ɗan kasuwar mu suna tafka asara mai yawan gaske. Na bana kuma abun ya fi kowane shekaru ma. Domin idan motoci suka ɗauko kayayyaki suka kama hanyar, akwai ƴan fashi na ƴan Boko Haram da wasu ƴan fashi ma da suke kwashe kayan mutane sakamakon rashin kyawun hanya.
Tomadala. Fargabar rashin tsaro tsakanin jihar Difa a jamhuriyar Niger da kuma makwabciyar kasar Chadi na ƙara kankama al'amarin da ke sanya zulumi a zukatan 'yan kasuwa da direbobi da ke kai komo tsakanin kasashen biyu. Abokin aiki na Haru Sule Rashidu daga birnin Difa ya mana nazari ga kuma ƙarin bayanin da ya haɗa mana.
A yanzu haka dai a iya cewa hulɗar zirga-zirgar kasuwancin da ke tsakanin jihar Difa ta jamhuriyar Nijar da kasar Chadi na ci gaba da fuskantar koma baya sakamakon fargabar rashin tsaron da ya addabi kan iyakokin kasashen biyu. Wani lamarin da tuni ya fara jefa direbobi har ma da 'yan kasuwa a cikin wani yanayi na fargabar shigar da kayayyakinsu. Abdul Leko na zama ɗaya daga cikin direbobin jihar ta Difa da ke gudanar da mu'amalar zirga-zirgar sufuri tsakanin jihar Difa da kasar Chadi. Ya yi ƙarin bayani yana mai cewa
zirga-zirga tsakaninmu da Chadi wahala sosai ma ta huce da ake tamani tun da ka gani yanzu ya kai shi direban da ma ya dauki kayan a daddar yake. Hanya ce wadda kawai sai dai in an ga kaje ka sauke lafiya. In ka diba fannin 'yan kasuwan ma abinda mutum yake saya na miliyan 2 miliyan 3 yanzu da kir ya samu ya soshi na miliyan 1. Mu ta bangaren ma jigilan masu kaiwa din kenan abinda kake dauka irin loadin da kake dauka overload din nan yanzu bai yiwa samu tunda kayan babu shi isasshe yanda zaka samu har ka samu irin yanda kake so kenan kaga komai ya rugu sanan wurin ma
su ma dai a nasu bangare yan kasuwa na kokawa game da wahalhalun da suke fuskanta na rashin tsaron da ke cigaba da addabar su musamman a lokacin da suke yunkurin shigar da kayayyakin su. Hajiya Jamila Garba yar kasuwa ce dake gudanar da al'amuran kasuwancin ta daga jihar Difa zuwa kasar Chadi.
Ni yar kasuwa ce wanda nake mu'amalan kasuwanci tsakanin jihar Difa da kasan Chadi. A gaskiya muna samun kalobale sosai na rashin tsaro wajen shigar da kasuwancin kayan mu tsakanin Difa zuwa Chad. Muna kiran gwamnatocin waɗannan kasashe biyu Difa da Chadi na ganin cewa sun kama na karshen wannan matsalan ta rashin tsaron da ya addabe mu.
To ko ya kungiyoyin sufuri suka ji game da faruwar wannan lamarin na rashin tsaron da ke cigaba da addabar wasu daga cikin mambobinsu musamman a lokacin da suke shige da fice kan iyakokin jihar Difa da kasar Chadi? Tambayar kenan da ne wa Alhaji Mansur Mamman Abdullahi da ke zama magatakarda na kungiyar kananan motocin sufuri a nan jihar Difa.
Bismillah, matsalan tsaro tsakanin Gingimi da Chad nan ma an yi tattare mutanen mu ko kuma tsakanin Kablewa zuwa Gingimi nan ma an yi ta daukan durbobi ana saka wasu an taida su daji an daura musu kuɗi a tage da fasajeki ko a kashe wasu ko kuma a caje abin da gare su gaba ɗaya ɗauke. Kuma can tsakanin Chad indai ka shigo labarin zuwa Gingimi to nan ma yawanci ana samun matsala. Yanzu motan ka ta lalace hankalinka a kashe ne kuma ikonta suna fatan su ɗauki mataki tunda kullum ɗaukan mutanen ana yin shi matsala kayan ne suke wahala kuma a ɗaura ma mutum kuɗi ya biya. Yana da bai da dole sai an nemo an yanda za a yi abiya.
Ko ba ga kalubalen rashin tsaron da ya dabe bai al'amura na ayyukan sufuri da kasuwanci tsakanin jihar Difa ta jamhuriyar Nijar da kasar Chadi. A yanzu haka dai irin wannan matsalar na ci gaba da addabar sauran kasashen yankin tafkin Chadi da ke gudanar da mu'amalar zirga-zirgar hulɗar kasuwanci tsakaninsu da kasar ta Chadi. Akan wannan batun ne ma sa na tuntuɓi Abdulrazak Garbabani dan jarida ne kuma mai fashin baki a kasar ta Chadi ya yi ƙarin bayani a hirar da ne da shi ta watar hu.
Yan kasuwa na kasashen nan guda uku wato na Chadi da kuma Kamaru da Najeriya kanta ma amma da kasashe makota suna koka sosai na irin wato wahalhalu da suke fuskanta a wannan layi da ya hada daga bakin Njamena da garin Kusuri da ke liƙe da Njamena sannan kuma ka dau wannan titin zuwa Patakol kan iyakan Najeriya da Kamaru zuwa Dikuwa daga Dikuwa zuwa har cikin Maiduguri. Wannan hanya ɗan kasuwar mu suna tafka asara mai yawan gaske. Na bana kuma abun ya fi kowane shekaru ma. Domin idan motoci suka ɗauko kayayyaki suka kama hanyar, akwai ƴan fashi na ƴan Boko Haram da wasu ƴan fashi ma da suke kwashe kayan mutane sakamakon rashin kyawun hanya. inda talakawa ƴan kasuwa na wayannan kasashe ba wai ƴan kasar Chad kaɗai ba sun ta kiran gwamnatocin kasashen su da sunan Sabil Tema a gyara wannan titi domin ya sauƙaƙa musu harkokin kasuwanci. Wannan hanya ya kawo cikas sosai ga ƴan kasuwa, an yi koke-koke amma gwamnatocin wayannan kasashe har rana ita yau ba abin da aka tsinana domin gyara wannan layi tun samun ƴancin kai har zuwa wannan rana ta yau.
Dama dai kalubale rashin tsaro ya jima yana addabar iyakokin jihar Difa da kasar Chadi. To sai dai a yanzu haka mahukuntan kasashen biyu sun ayyana cewa za su yi duk mai yiwuwa domin ganin an magance wannan matsalar. Gwamnan jihar Difa da cewa General Ibrahim Bagadoma ya yi ƙarin bayani yana mai cewa
sanin kowa ne cewa da Niger da Chad makwabtan juna ne, kuma muna fama da wannan ƴan ta'adda da suka addabe mu yau shekara ta 10, kuma mun samu umarni daga shugabanninmu son excellence Muhammad Idris Deby shugaban kasar Chadi da son excellence Abdurrahman Chani shugaban kasar Niger cewa mu dauki dukkan mataki da ya kamata ganin cewa mun tabbatar da kwanciyar hankali a tsakaninmu da makwabtanmu na Chadi.
Da ƙarshe dai masana na hasashen cewa muddin waɗannan gwamnatocin kasashen biyu wato na jihar Difa da na kasar Chadi ba su yi yunkurin gaggauta shawo kan wannan matsalar ba ta rashin tsaro, to fa akwai yiwuwar waɗannan kasashen biyu da ke makwabtaka da juna za su iya fuskantar kumatsar tattalin arziki.
A gaida Haru Sule Rashidu. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma abokin aikin nawa Haru Sule Rashidu, sunana Hassan Maina kaina ke salama da ku, mu kasance lafiya.